Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 22 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta na kokarin kubutar da wata mata da ɗanta da 'yan bindiga suka sace da tsakar daren jiya a ƙauyen Falgore na ƙaramar hukumar Rogo ta jihar. Sannan za ku ji cewa rahoto na baya-bayan nan da cibiyar yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya ya nuna samun sabbin mutane masu ɗauke da cutar ta COVID-19. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani gagarumin kuduri na ƙarshen shekara da ya haɗa da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma ƙudurin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4. Dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumin rinjaye da yammacin jiya Litinin, inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin ƙudurin mai shafuka 5,000 suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya Litinin don ci gaba da samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnatin Amurka. Ana sa ran shugaba Donald Trump zai rattaba hannu kan ƙudurin a cikin kwanaki masu zuwa. Dokar tana zuwa ne bayan tattaunawa ta makonni da shugabannin Democrat da na Republican suka yi takaddama kan yawan taimako da gwamnati za ta bayar da samar da tallafi na coronavirus da kuma ko za a maida hankali kan wasu abubuwa kamar su tallafin marasa aiki da kuma barin tattalin arziki a buɗe. Lamarin na zuwa ne a daidai sa'ar da ake samun karuwar kamuwa da COVID-19 sosai, yayin da Amurka take da sama da mutum miliyan 18 da aka tabbatar sun kamu izuwa yammacin jiya Litinin, lamarin da ya ƙara sama da mutum 200,000 da suke kamuwa a kowace rana, kuma tare da yawan mutanen ƙasar da suka mutu yanzu ya haura sama da 319,000 a cewar cibiyar samar da bayanai ta Jami'ar John Hopkins. Jami'an Amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗi ga duk matafiya daga Birtaniya da sun nuna shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da COVID-19. Kafofin yaɗa labarai sun ce kwamitin yaƙi da coronavirus na fadar shugaban ƙasa ta White House ya yi wani taro a jiya Litinin, inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa ɗauke da cutar a cikin sa'o'i 48 ko 72 kafin su baro Birtaniya. Shawarar kafa dokar na zuwa ne a yayin da sama da ƙasashe 40 suka dakatar da shigar matafiya daga Birtaniya domin ɗaukar mataki akan ƙaruwar kamuwa da cutar saboda wani sabon nau'in COVID-19 da ke yaduwa a kudancin Birtaniya. Amurka ba ta dakatar da jirage daga Birtaniya ba, duk da haka gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce ya buƙaci kamfanonin jiragen sama da suke shiga jihar daga Birtaniya da tilastawa dukkan fasinjoji su yi gwajin COVID-19 kafin su shiga jirgi. Kamfanin jiragen sama uku da suka hada da Virgin Atlantic, British Airways da kuma Delta Airlines sun amince da buƙatar Cuomo. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya Afirka ta Kudu sun ce wani sabon nau'in cutar COVID-19 na ƙara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace. Jami'an sun faɗa jiya Litinin cewa nau'in wanda aka fi sani da 501B2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin ƙwayar cutar. Masana kimiyyan Afirka ta Kudu suna ƙoƙarin tantance ko allurar rigakafin COVID-19 na kamunce da ita za ta kara kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a Birtaniya. Sai dai sabbin hauhawar waɗanda ke kamuwa da coronavirus ya sa gwamnatin Afirka ta Kudu ƙaƙƙaba dokokin kulle masu tsauri, ciki har da rufe wuraren shakatawa na bakin ruwa da rage kwanaki da sa'o'i na siyar da barasa. Afirka ta Kudu tana da waɗanda suka kamu da coronavirus 920,922, a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 24,691 a cewar ƙididdigar da cibiyar samar da bayanai ta Jami'ar John Hopkins ta wallafa jiya Litinin. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun sake yin wata babbar asara a yau Talata saboda tsananin damuwa kan sabuwar nau'in cuta mai saurin yaduwa ta COVID-19 wanda ya sa kasashe da dama suka dakatar da duk wasu tafiye-tafiye daga Burtaniya. Kasuwannin Nikita Tokyo da SMP ASX ta Sydney dukkaninsu sun rufe hada-hadarsu tare da yin ƙasa da kashi 1 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100. Shanghai Composite ta faɗi da kashi 1.8 cikin 100. Kospi ta Seoul ta faɗi da kashi 1.6 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta rasa kashi 1.4 cikin 100. Ita kuwa Seng Seng ta Mumbai ta yi sama da 0.8 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. A hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala 1,878 kowane oz, yayi kasa da 0.2 cikin 100. Dan yamman Amurka an sayar da shi dala 47.24 kowace ganga, yayi kasa da kashi 1.5 cikin 100. Da kuma dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 50.21 kowace ganga, yayi kasa da kashi 1.3 cikin 100. Akalla kasashe 40 cikin su har da kasashen Turai da dama sun dakatar da zirga-zirga fasinjoji daga Burtaniya na tsawon lokaci saboda martani game da sabuwar nau'in coronavirus da aka gano a kudancin Burtaniya. A hada-hadar kasuwannin Amurka kuwa dauda S&P 500 duk sun yi kasa, yayin da Nasdaq take ci gaba da haɓaka.
Da Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sanda a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta na kokarin kubutar da wata mata da ɗanta da 'yan bindiga suka sace. Da misalin karfe 1 daren jiya ne gungumin wasu 'yan bindiga suka isa garin Falgore wanda ke kan iyaka da karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina, kuma kai tsaye suka zarce gidan wani attajiri a garin mai suna Alhaji Yusuf Falgore. Daga Kano ga rahoton wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
Da misalin karfe 1 daren jiya ne gungun 'yan bindigar suka isa garin na Falgore wadda ke kan iyaka da karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina, kuma kai tsaye suka zarce gidan wani attajiri a garin mai suna Alhaji Yusuf Falgore. Malam Nafiu Alhaji Mani guda ne cikin makwabtan shi Alhaji Yusufu.
Lokacin da suka yi kokarin duk jama'a kusan kowa ma ya kwanta ana tabbatar sai suka nufi gidan shi wannan Alhaji Yusufu shi wannan mai kudin. To lokacin da suka je wajen shi daman duk sun rarraba mutane, sun zo sun riga sun yi wayarin wajejen duk gaba ɗaya, sun yi mai kata-kata da dakunan shi da na matan shi, duk sun waka musu kayan sun gama caje su, sannan suka ɗaukan mai mata da ɗa da suke ku.
To a lokacin da wannan abin ya faru shi yana ina?
Shi ma da cikin gidan, a gidan suka same shi. Sukai abin da za su suka gama to sun fito, kuma 'yan sanda sun fito daga bari suna patrol da mu ko da wani lokaci.
To shi sun tambaye shi kuɗi ne ko wani abu ya hana su ko wani abu mai kama da haka?
Ba su tambaye shi komai ba, daman dai abin da ya kawo su kinin su na fi duk wannan matan tashi tunda ɗan abin da suka yi mishi.
Lokacin da wannan abin yake faruwa mutanen gari sun fito ne?
Wallahi fitowar nan ba za ta yi ba. Wancan karen da suka zo barayi ne suka zo suka ɗibi kudin wajen shi suka fita aka bi su da yake da daddare ne shi ba kamar wannan. An bayan gari ana bin sa sai da suka ja mutane aka fita wajen gari sannan suka kashe mutum biyu da haka sai aka dawo.
Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan Kano ta ce jami'anta sun dukufa sosai wajen kubutar da wannan mata da ɗanta. DSP Haruna Abdullahi Kiyawa shi ne kakakin rundunar.
Bayan mai shiga wannan daji mai shiga muna bibiya, to wasu daga cikinsu a shekarun dagayo sai suka harbi ɗan bijilanci ɗaya wanda muka ɗauke shi da gaggawa mun kai shi asibiti amma likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Yanzu haka muna kan aiki insha Allah ba dare ba rana muna bibiya, kuma shi ne 'yan sanda ya ba da umarni an tare da dakarun operation pop ada tare da basu umarnin a yi bibiya har an kubutar da wannan mata sannan kuma a kama waɗanda suka aikata wannan aika, amma har yanzu muna kan gudanar da binciken.
An ce suna da yawa wurin su 50 kuma a babura suke. Jami'an ku ba su kai ga riskar koda ɗaya daga cikinsu ba?
Ta san duk lokacin da muke gudanar da irin wannan abubuwan ba fada muke yi mu ce ga yadda muna guri kaza ko yanzu muna kaza ba.
Ka ce bayan abin ya faru kwamishina ya ba da umarni jami'an tsaro su bazama, kamar kenan babu wasu matakai da ake ɗauka misali ga kasancewar garuruwa irin su Rogo ɗin nan suna makwabtaka da jihar Katsina musamman yankunan da ake ganin ana wannan tarzoma wata da watanni?
Tun kafin faruwa wannan abu da yawa gabaɗaya ƙananan hukumomi da muke da su guda 17 wanda suka yi boda da sauran jihohi tuni dama akwai kyakkyawan shiri na tsaro a wurin nan ba iya na tura jami'an tsaro da kuma al'umma da suke wannan yanki ba na abin da ake cewa community police wato aiki tare da al'umma.
Kamar a iya cewa sun faki numfashin ku kenan har haka ta faru a jiya?
Ba fakan numfashin shi bane yanayi ne na aiki kuma na bada tsaro. Idan abu ya faru ai ba wasa ake ba, aka yi ba zama da wuri.
Rahotanni daga yankin na nuni da cewa mai martaba sarkin karaye wanda a yankin masarautarsa ne lamarin yawa kana na gudanar da taron gaggawa da masu ruwa da tsaki a yankin. Tunda dai masu kula da harkokin tsaro da kuma ƙwararru a wannan fanni suka ankarar da gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da jihohin da fitinar 'yan ta'adda ke wakana su ƙara zage damtse wajen ɗaukar matakan kariya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a Najeriya, rahoto na baya-bayan nan da cibiyar yaki da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya ya nuna samun sabbin mutane masu dauke da cutar ta COVID-19. Yanzu haka dai jihohin Lagos, Abuja da Kaduna su ne kan gaba, abinda ya sa gwamnati ta fara daukan matakan rufe kasar domin daƙile yaduwar cutar. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani daga Lagos.
A inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin rufe wasu guraren tarukan jama'a da suka hada da kulab-kulab da guraren taruka da kuma nishadi a fadin tarayyar Najeriya domin rigakafin kamuwa da cutar COVID-19 da yanzu haka ke ci gaba da bazuwa a sassa daban-daban na kasar. Shugaban hukumar sa ido da kuma rigakafin wannan cuta a Najeriya kuma sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss Mustapha, wanda shi ma kwanan nan ya fito daga killacewa na sati biyu, ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da duk shawarwarin da kwamitin suka gabatar na daukan matakai na kandagarki domin magance yaduwar wannan cuta, musamman ma dai a daidai wannan lokaci da ake bikin haƙin shirye-shiryen bikin Kirsimeti da sabuwar shekara. Tuni dai aka dauki irin waɗannan shawarwari a jihar Lagos da ke zama kan gaba wajen masu dauke da wannan cuta ta coronavirus, inda doka ya nuna cewa ba a san a wuce tarukan mutane 50 a coci-coci ko masallaci. A kuma tuni makarantu suka riga suka rurrufe da guraren ibada kama daga masallatai zuwa coci, inda aka rage yawan wanda za su halarci ibadojin na ranar Juma'a da Lahadi, abinda yanzu ya sanya fargaba a zukatan mazauna birnin na Lagos game da halin da za su shiga ganin yadda ba a daɗe da farfadowa daga zaman dirshan da aka yi na hana zirga-zirga da kuma zaman gida watanni kusan biyu da suka gabata ba. Mikael Shagarda wani mazaunin birnin Lagos ne kuma ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Yanzu al'amuran ya canza wani sabon salo, sabon nau'i na ƙwayan cutar ta kuma bullowa wanda yake ya jefa mutane cikin wani hali ba kaɗan kaɗan ba, musamman mu mazauna Lagos. Kasan mu mazauna Lagos nan kamar ita ce headquarter na wannan ciwo na corona. Saboda haka duk inda aka ce maka abin ya canza wani sabon launi, mu hankalinmu ya fi na kowane yanki tashi a nan Najeriya. Yanzu maganan da nake gaya maka nan, yara suna hutu amma makarantunmu na tafiya koyon ilimin addini yara suna ci gaba da zuwa karatu, amma daga kwana biyu din nan zuwa yau wayannan makarantu an fara rufe su saboda umurni da ake ganin gwamnati ta yi damara akan al'amarin. Ko jiya na ai ina ganin shi sakataren gwamnatin tarayya yana ba gononin jihohi shawara cewa a rufe gidajen cin abinci da wajejen shaye-shaye da na kallo.
To da yake yanzu ana ci gaba ne da takaddama hakan hanyoyin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus, hakan ya sa wasu 'yan Najeriya nuna shakkun su game da irin magungunan da za a yi wa 'yan Najeriya. Haka ana tambaye Malam Muhammad Sani, wani kwararre akan sinadarai rigakafi da kuma kwayoyi irin na bacteria ko cutuka ke jami'ar jihar Kaduna game da shakkun da 'yan Najeriya ke nuna kan irin waɗannan magunguna na rigakafi.
Haka kuma maganan wannan in an ce an yi wa Afirka nata daban, ya kamata a yi wa nata Afirka daban. Saboda yanayin Afirka ba yanayi ne na Ingila ko na Faransa ko na Holland ko na Germany ba, yanayi ne daban. Saboda haka yana buƙatar shi kuma a yi masa abin da zai yi daidai da shi. Kamar alluran nan da ake faɗi, akwai waɗanda ake cewa za a iya ajiye su ba a waje mai sanyi sosai ba. To kaga irin waɗannan an ce an kawo su Afirka, kaga za su yi mana amfani saboda yanayin mu ba yanayi ne na sanyi ba. To abubuwan da muke so mutane su fahimta kenan, a daina yaɗa jita-jita akan wasu abubuwa. Wasu abubuwa da yawa ci gaba ne. In mutum ya niyya kashe ka, in Bature ya niyya kashe ka, magana banza ce, ta inda duk ya ga dama zai kashe ka.
Yanzu a inda gwamnati ke ci gaba da wasuwasin ɗaukan matakai na sake rufe Najeriya kamar yadda aka yi a can ba, da kuma ganin yadda wasu ƙasashe da suka ci gaba su ma suka fara rufe kan iyakokinsu domin daƙile bazo wannan cuta, 'yan Najeriya sun kasa kunne domin sauraron matakan da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka a nan gaba. Babangida Jibrin, murya Amurka.
To a gaida Babangida Jibrin, masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman akan taron horar da shugabannin addini akan zaman lafiya.
A ci gaba da neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Kungiyar tuntuɓa a tsakanin addinai a Najeriya ta gudanar da wani taron horar da malaman addinin Musulunci da na Krista akan gudunmuwar da za su bayar cikin hanzari da zarar wata fitina ta tashi a tsakanin al'umma. Masu nazari dai sun tabbatar da cewa shugabannin addinai na da muhimmiyar rawar takawa akan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma, musamman a Najeriya inda ake baiwa addinai muhimmanci sosai. Malam Jamilu Muhammad Jamilu shugaba ne na bangaren musulmi a ita wannan kungiya ta tuntuba. Ga abin da yake cewa,
wato wannan kungiya ta lura ne ta dan yi kokarin bincike a jihohin da ake samun tashin wanda ake alakantawa da addini. Kaje muka duk muka bincike me ke kawo wa'annan tashin hankali, domin addinan ne ba su karantar da tashin hankali. Da sai muka gane cewa gaskiya fa duk yawancin abin da suke kawo nan rashin hankali ba ma harkan addini bane, haraka ce ta neman kuɗi ko fili ko ruwa ko wani abu makamancin haka, dai harka dai ta na tattalin arziki. Amma sai a mata rufa da rigan addini, don ɗan Najeriya suna son addini kawai, sai su ɗauki abin suna magana da kitan addini. Kuma ga mushe, to me yasa ba za a iya magance wa? Suka fahimci akwai gibi da babu da aka samu, shine babu inda idan na kawo wani abu da yake da yana zai iya tayar da hankali, zan je in kai ƙara nan take, sannan kuma a ɗauki mataki. To sai muka shigo da cewa, to kamata kirawo shugabannin addini, don mutane sun fi yarda da shugabannin addini da kuma wasu ma ko da na gwamnati ne. Idan muka musu yi rubuta na yanda ake gane abubuwan da kuma yanda ake daukan mataki, muka kira su zuwa Abuja jihohi. Yanzu muna kan na bakwai jihohi goma ne, sannan muka biyo su, muke bin su daya bayan daya jihohin su, muke kara fadada yawan su domin a kara tabbatar musu. Sannan kuma sai hadaddiyar kungiya na addinai a wannan jihar, wanda duk wanda yake irin wannan abu zai iya kai musu wannan bayanin, kuma za su dauki mataki in ta wurin kafan jami'an tsaro ne, ko ta kafan gwamnati ne. Akwai wakilci na jami'an tsaro a cikin haɗaɗɗen kungiyar, don akwai wakilin gwamnati a ciki. Haka nan wannan sai ya zama hanya sauki wanda za a iya magance tashin hankali tun ba ta faru ba.
Ibrahim Joshua Adamu daga jihar Plateau shugaba ne a bangaren kiristoci a ita wannan kungiya ta tuntuɓa.
A nan jihar Niger yana ɗaya daga cikin jihohi da muke wanzar da maganar zama lafiya. Muna koyar da shugabannin addinai ne, kamar yadda ya faru mun kira su a Abuja, kowane jiha a cikin jiha biyar da muke da koyarwa, muke musu training in. Akwai jihar Nasarawa, mun fara daga can, yanzu muna Naija. Daga bisani a shekara mai zuwa za mu je Oyo, za mu je Abia, kuma za mu je Rivers. Amma a nan muna koyar da shugabanni 20, goma daga gefen Krista, goma daga gefen Musulmai, akan yanda za su san alamomi da suke zuwa kafin nan rigingimu su faru, kuma inda za su kai wayannan rahotanni. Wani lokaci kana da damuwan yadda da wanda za ka kai masa rahoton abinda ka hanga ko abinda ka ke gani, don ga abinda NTA take faɗa, suka ce wai if you see something you say something. To wani lokacin say in yana kawo damuwa. To yanzu abinda muke koyar da su kenan, da kuma yanda za su gudanar da sulhu kanin al'ummarsu. Sannan kuma idan rigima ta tashi, ba lallai ne a bi a ka'idan da ba. Muna koyar da su wato alternative dispute resolution, muna koyar da su kuma yanda za su yi mu'amala da suna da juna negotiation, yanda za su sasanta mutane tsakanin al'umma da al'umma. Duk wannan abin da ke faruwa, shugabannin addinai su ne a cikin wannan dumudumu, don duk mutum a kasar nan yana ko mai bi ne ko kuma mabiyan wani ne shugaban addini. Amma ba wanda yake zaman kansa, ko wanda ma suke ikirari cewa suna da wayansu addinan, suna da shugabanni a cikin wayannan addini. To shugabannin ne muke koyar da su yanda za su yi sulhu tsakanin al'ummarsu, kare ka baraka.
To ita ma dai Hajiya Lantana Bako Abdullahi tana cikin wannan kungiya ta tuntuba ga abin da take cewa.
To yau dai zan ce muna jiha kenan na bakwai. Dan baya mun yi guda biyar yanzu muna na biyu kenan. Mun fito Nasarawa mun zo kuma jihar Niger. Muna ayyuka ne game da yanda za a tallafa wa tsaro. Musamman ga yanda muka tsinci kanmu yanzu a cikin ƙasar mu Nigeria, kowa ya san tsaro yana cikin wani babban kalubale da muka samu kanmu a ciki. To a namu aikin kamar yanda kuka ji kungiya ce ta malaman addini, saboda haka suna aiki ne ga yanda za su je jihohi, musamman jihohin da suke ganin wannan tallafi na idan an hada kan malaman addini zai kawo ci gaba. To jihar Niger musamman mun duba jihohin da ake kiran su Middle Belt, muka sabi Niger a cikin wayannan jihohi goma da muke aiki a ciki na ganin yanda zamu jawo hankalin jami'an shugabannin addinan nan biyu na jihar Niger, yanda za su hada kansu su magance matsaloli musamman waɗanda suke zuwa musu ta fuskan addini, kama daga a ce a wannan an dawo da shi addini da ƙarfi da yaji, a wani addini ba a barin su sake su wala, wasu addinan ba a ba su ƴanci kamar yanda wasu addini ake ba su, da dai sauransu waɗanda za su iya kawo musu koma baya da zamantakewan su. To ayyukan da muke ba ma haka kadai ba, maganan tsaro muna ga kamar shugabannin addinan nan biyu suna da rawar da za su taka. Duk da dai mun san kasar mu ko kundin tsarin kasar mu bai ba su wani muhimmanci ba, amma muna ga kamar su ne suke tare da al'umma, su ne suke tare da jama'a, kuma su ne za su iya ji, za su iya gani idan wani kalubale da zai iya kawo mana tarzoma zai tashi. To za su iya gani, za su iya kuma a gurguje su kai rahoto ko ma jami'an tsaro ko ma gwamnati don a ɗauki matakin da ya dace kafin abu ya lalace.
Na'am, to Hajiya, gashi daidai wannan lokaci kuma matsalar rashin tsaro yana ƙara ta'azzara musamman a arewacin Najeriya. Ami, ita wannan kungiyar ku za ta ce game da wannan al'amari?
Eh, to a gaskiya kaman yanda kowani ɗan Najeriya yake baƙin ciki da wannan abun, muna Allah wadai da wannan abu ya faru, kuma ba shi ne na farko ba, ya sake faruwa. To ina ga kaman a gaskiya a wannan lokaci zamu yi Allah wadai, kuma zamu yi kira ga babban murya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ko yake da karfin ya magance wannan abun, ya kamata ya tashi yayi haƙƙin jama'a. Gaskiya muna kira da babban murya a tashi ayi abin da ya dace, a kuma sa tsaron da ya dace, kuma a rinka hukunta duk wanda aka kama shi da laifi.
Rabaran Mataya Ejioda shine shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Niger, kuma ya halarci wannan taro.
Today is very very important, the problem of insecurity and why, how do we live together.
Yace taron na yau yana da matukar mahimmanci musamman a wannan yanayi na kalubalen tsaro. Muna duba yadda zamu zauna tare domin kuwa dukkaninmu ƴan uwan juna ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kuma labarin wasannin mu na ranar yau da kwantan wasan kwallon kafa na mako na 6 na Super League na Jamhuriyar Niger, inda AS Gendarmerie Nationale ta wa AS Garde Nationale ci 2-1 a ranar 9 ga watan Disamba da ya gabata, yayin da a wasannin mako na 8 na Super League ta kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger, Sahel Sporting Club ta mai ta shakashi banza da 1 a hannun Racing Bokoki ta mai, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Niger ta wa AS Sonidep ci 2-1. AS Fon ta mai ta wa Espoir ta Zandar ci 3-0. AS Nigelec ta mai ta wa GS Adar ci 4-4. AS Police ta mai ta wa Jangorzo Football Club ta Maradi 3-1. Yayin da AS Duan ta wa Irana ta Arlit 1-1. A wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger, Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ce ke kan gaba da maki 19, sai ta biyu AS Nijelek ta yamai da maki 16, AS Guard National du Niger tana ta 3 da maki 15. Haka ma kasar Ingila an yi kwantan wasan kwallon kafa na Premier League mako na 14, inda Chelsea ta wa West Ham a ranar jiya ci 3 da nima. Thiago Silva dan kasar Brazil wanda ya baro club din PSG ya koma Chelsea shine soma barke ragar mai tsaron gida na West Ham.
Pour Mason Mount et ses partenaires. Mason Mount, la tête de Thiago Silva.
Thiago Silva de la tête, étrangement seul, qui permet à Chelsea de mener 1-0.
Daga nan shi ma Tadi Abraham ya saci na biyu. Tadi Abraham din ne ya sake ci na uku wa club din Chelsea.
Talana de Semi Abraham pour Pulisic. Pulisic jusqu'au bout avec Mason Mount. Et si les Blues finissaient le match comme ils l'ont débuté. Pulisic qui bute sur Fabian Thier, le doublé de Semi Abraham. Une nouvelle fois, il est là au bon endroit pour pousser le ballon au fond.
Haka ma duka a kwantan wasannin na Premier na kasar Ingila na mako na 14, Burnley ta Wolves, Wolverhampton ci 2-1 a ranar jiya. A kasar ta Ingila, Liverpool ce ke matsayi na daya a teburin Premier League, ta biyu ita ce Leicester, ta uku Manchester United, Everton tana matsayin ta hudu, sai Chelsea tana matsayin ta biyar. Shi komar Christy Ram dan kasar Faransa mai saka kwallo raga na club din Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus. Hukumar kwallon kafa ta kasar Jamus ko Alman ta ci shi tare Euro 40,000, kenan miliyon 26,376,000. Haka ma kungiyar sa ta ci shi tare Euro 150,000 kenan sefa miliyon 98 da jika 913 na sefa. Kuma hukumar kwallon kafa ta Jamus din ta kara dakatar da shi har tsawon wasanni biyar na wasannin kwallon kafa na Bundesliga na kasar Jamus saboda tohin yawo da yayi a minti na 78 a ranar Asabar ta gabata a kan Stefan Posch dan kasar Autrichia da ke buga ma Wenfen da club din sa na Borussia Mönchengladbach ya buga da shi wanda kuma Wenfen din ya ci 2-1 a dai ranar Asabar ne aka yi haka abin da yasa a daidai wannan lokaci alƙalin wasar ya barka masa jankwali. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Majalisar Dokokin Amurka sun amince da wani gagarumin kuduri na ƙarshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kudirin tafiyar da gwamnati na dala triliyan 1.4. Dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumin rinjaye da yammacin jiya Litinin, inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin kudirin mai shafuka 5,000 suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya Litinin don ci gaba da samar da kudaden tafiyar da gwamnatin Amurka. Jami'an Amurka suna duba yiwuwar kafa sharadi ga duk matafiya daga Birtaniya da sun nuna shaidar an musu gwaji ba sa dauke da COVID-19. Kafofin yada labarai sun ce kwamitin yaki da coronavirus na fadar shugaban kasa ta White House ya yi wani taro a jiya Litinin, inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa dauke da cutar a cikin sa'o'i 48 ko 72 kafin su baro Birtaniya. Jami'an kiwon lafiya Afirka ta Kudu sun ce wani sabon nau'in cutar COVID-19 na ƙara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace. Jami'an sun faɗa jiya Litinin cewa nau'in wanda aka fi sani da 501B2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin ƙwayar cutar. Masana kimiyyan Afirka ta Kudu suna ƙoƙarin tantance ko allurar rigakafin COVID-19 da aka amince da ita za ta kare kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a Birtaniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu ya ce taku Binta Esteru, ya ce muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, fa assalamu.